بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 5 ga watan Sha'ban, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445, wanda yake daidai da 15 ga watan 2 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 5 a cikin wannan littafi na Al-Mi'atun Nasawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assab, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A darasinmu na baya muna bayani akan hadithi na 6, hadithin nana Aisha Allah ya kara mata yadda, da take cewa ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afa'adu as-salah, fa qala la inna ma dhalika irqun wa laysa bihayd, fa idha aqbalat haydatuki fada'i as-salah wa idha adbarat فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. muna kan wannan hadisin wanda muna bayani akan abin da ya shafi hukunce na jinin al'ada, wanda satin da ya wuce mun tsaya kan mun yi bayani akan menene shi jinin al'ada da kuma wasu daga cikin hukuncensa da suka shafi addini na musulunci. Mun yi bayani akan hukuncin shi jinin al'ada din da yanayinsa da lokacin zuwansa da kuma yadda malaman musulunci suka yi bayani filla-filla a kan shi. Mun yi bayani akan abubuwa da suke zama rikitattu ga mata akan abin da ya shafi al'ada da kuma yadda malaman musulunci suka bada cikakkiyar amsa a kai. Mun yi bayani akan abubuwan da suke da alaka da al'ada, wanda mun yi bayani akan hukunci na farko shine hukuncin sallan mace mai al'ada. Mun ji cewa dukkanin wacce take al'ada sallah ya haramta a gare ta har sai lokacin da tayi tsarki. Lokacin da tayi tsarkin nan kuma, kamar yadda muka yi bayani, ba lokaci ake sanya masa cewa in ya kai kwana kaza shikenan ta gama ba, kamar yadda mun yi bayani karkashin fadin Allah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yabhurna. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku kusance su har sai sun yi tsarki. Sai zama kamar yadda Sheikh Usaimin ya faɗi, ashe abin da ke sa mace ta tsarkaka a al'ada ba in ya kai wasu kwanaki ba shine idan jinin ya ɗauke kuma ta yi tsarki, wannan shi zai sa ta zama tsarkakakkiya. Wanda za mu tashi yau kamar yadda muka ambata insha Allah akan hukunci na 2 shine hukuncin azumi na mace mai al'ada. To wannan hukuncin azumi na mace mai al'ada, malaman musulunci sun ittifaki cewa haramun ne ga mace mai al'ada ta yi azumi, sawa'un wannan azumin na farilla ne ko azumin nafila. Wannan shine abinda malaman musulunci suka yi ijimai a kai. Duk wacce take al'ada azumi ya haramta a gare ta. Wannan azumin na nafila ne ko kuma azumin farilla ne. To sai dai bambancin sauke a fallancin azumi na farilla, azumi da kuma sallah shi ne. Shi ita sallah wacce take al'ada, idan ta yi kwanakin da take al'ada babu sallah a ciki, to sallah an ɗauke mata ita kenan, ba za ta biya sallah ba. Amma kuma azumi wajibi ne a kanta za ta biya, kamar yadda ya zo a hadithin as-sayyida Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, da wata mata ta zo ta tambaye ta, tace ma balul ha'id taqdi as-sawma wala taqdi as-sala, me yasa aka ce mai al'ada in ta yi tsarki za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba? Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce kana yusibuna zalika ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-sala. Sai ta ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakan yana samun mu zo muna al'ada. Allah sai ya umulce mu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umulce mu da mu biya azumi, bai umulce mu mu biya sallah ba. Da haka wacce take al'ada a lokacin azumi, azumi na farilla, to wannan azumin ya haramta a gare ta. Bayan sallah kuma bayan an gama azumi za ta biya wannan azumin da ta yi iya kwanakin da ta yi tana al'ada. Sannan kuma idan al'ada ta zo mata a lokacin ana cikin wuni, an ɗauki azumi ba a sha ruwa ba sai al'adan ta zo mata, to daga zuwan al'ada wannan azumin ya ɓaci, ko da kuwa 'yan mintoci ne suka rage a sha ruwa, wannan azumin nata ya ɓaci, za ta biya shi babu shi. Sannan kuma idan al'ada ta zo mata kafin alfijir ya fito, ta zo mata kafin alfijir ya fito yana daidai da ya zo mata a cikin wuni, wannan azumin babu shi. Sannan idan ta yi al'ada kuma tsarki ya zo mata bayan alfijir ya riga ya fito, alfijir ya keto lokacin tana cikin al'ada, sai bayan ketowar alfijir kafin ta yi tsarki, to wannan wunin babu azumin shi. Da haka za ta biya wannan wunin. Wannan shine abinda malaman musulunci suka yi ittifaki a kan shi, cewa za ta biya shi. To sannan sai malamai suka ce idan ta ji cewa ga alamun jinin nan yana zuwa amma bai zo ba, ga alamun sanan ta ji yana zuwa amma kuma bata gan shi ba, bata ga ya zo ba har sai da rana ya faɗi, ma'ana lokacin shan ruwa yayi kenan, to wannan azuminta yana nan, kuma ta yi cikakken azumi babu biya a kanta. Saboda wannan azumin, wannan saboda jinin da yake cikin ciki, to shi bayi da babu hukunci a kansa, dan bai riga ya fito ba tukunna. Wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wata mata ta zo ta tambaye shi cewa idan mace ta yi mafarki shin za ta yi wanka? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am idha hiya ra'atil ma, eh za ta yi wanka idan ta ga ruwa, idan ta tashi sai ta gama ni ya fita mata, to za ta yi wanka. Daka sai zama hukuncin wajibcin yin wankanta shine in ta ga ruwa ya fita, in bai fita ba koda ta yi mafarki babu wanka a kanta. Daka nan koda ta ji alamar jinin al'ada yana zuwa amma kuma bai zo ba sai bayan faduwar rana, to wannan ya tabbatar da cewa azumin ta yana nan, babu wani hukunci a kanta. Idan kuma ta yi tsarki kafin alfijir ya fito, ta kwana da al'ada sai ta yi tsarki kafin ketowar alfijir, to wannan azumin ta yayi, koda kuwa bata yi wanka ba sai bayan fitowar alfijir din, amma dai kafin alfijir din ya fito ta riga ta yi tsarki, jinin ya riga ya dauke, to koda bata yi wanka ba sai bayan fitowar alfijir, to wannan azumin ta yana nan. Wannan daidai yake da mutumin da ya kwana yana da janaba, in dai janabar ta same shi kafin fitowar alfijir, koda kuwa a ce bai yi wanka ba alfijir ya fito, to wannan azumin sa yana nan. Saboda hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yasumu fi ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari a cikin watan ramadan yana da janaba na saduwa ba wai mafarki yayi ba, kuma sai ya dauki azumi a wannan wurin ya cigaba da azumin sa. To wannan shine abin da ya shafi hukuncin azumi. Sai hukunci na uku shine at-tawafu bil bait, hukuncin tawafi ga mace mai al'ada. Tawafi haramun ne a gare ta, sawa'un wannan tawafin na farilla ne ko kuma tawafin nafila ne saboda hadisin da muka ji a baya mun karanta shi hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da tace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita aikin haji da ita ana tsakiyar aikin haji sai al'ada ya zo mata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta tana kuka yace mata kin yi al'akina al'ada ne sai tace masa eh sai yace mata inna hadha amrun katabahu Allah ala banati adam wannan al'amari ne da Allah ya rubuta ma ɗan adam mata sai yace da shi faf'ali ma yaf'alul haj ghayra alla tadufi bil baiti hatta tadhuri duk abinda alhazai kike suke yi ke ma zaki sai dai kawai ba zaki dawafi ba har sai kin yi tsarki sai kin yi tsarki tukunna kafin sai ki dawafi amma sauran ayyuka kaman sa'ayi tsakanin Safa da Marwa kaman tsayuwan Arfa kaman kwanan Muzdalifa da Mina da kuma jifan a shedan da duk abin da yake da alaka da aikin haji za ta aikata shi amma kuma ba za ta yi tawafi ba sannan hukunci na hudu shine suqutu tawafil wada'i minha duk macin da ta gama aikin hajjin ta ko umra za ta bar garin Makka ana tawafin da ake kira shi tawaful wada tawafi na ban kwana to sai ya zama ya zo mata lokacin tana al'ada to wannan tawafin ya fadi akan ta babu shi akan ta saboda wancan hadisin da muka ji a baya a daki duk abin da zaki sai dai ba zaki tawafi ba sannan hukunci na biyar shine al-mukthu fil masjid hukuncin mace mai al'ada ta zauna a masallaci to wannan shi ma malaman musulunci sun ittifaki cewa haramun ne mace mai al'ada ta zauna a masallaci wannan haramun ne illa iyaka inda malamai suka yi sabani shine menene hukuncin shiganta masallaci akwai bambanci tsakanin shiga masallaci da kuma zama a masallaci to malaman musulunci duka sun yi ittifaki cewa haramun ne mai al'ada ta zauna a cikin masallaci ko da musalla ne na idi inda mutane suke sallah to sai dai ta yi itizali ita ta koma baya ta janye jikinta wannan shine abin da ya zo a hadisin Ummu Atiya Allah ya kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sa ya umulce mu da mu dinga duk in za a tafi idi kowa a fito da shi da sabbin amari da waɗanda suke cikin al'ada da wani ne kowa ya fito a tafi idi sai ya tace fa ya'tazilul huyyadul musalla amma masu al'ada su sai su janye jikinsu daga musallan da ake salla sai su matsa baya su janye jikinsu daga musallan da ake salla to wannan malamai duka sun ittifaki cewa mace mai al'ada ba za ta je ta zauna a cikin masallaci ba wannan qat'an haramun ne illa li uzri sai in tana da uzuri kamar yadda muka yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin karatun alkur'ani ga mace a wancan sati kamar yadda malamai suka yi ittifaki ba za ta riƙe alkur'ani ba sai dai in tana da uzurinta misali tana koya ne ko tana koyarwa ne ko za ta yi jarabawa ko za a yi mata jarabawa kamar yadda muka ji bayani a satin da ya gabata saboda haka sai zama haramun ne a gare ta ta zauna a cikin masallaci sai in akwai uzuri kamar misali za ta saurari karatu za ta je neman ilimi a masallaci ko wani abu makamancin haka amma ka kudin ta je ta zauna a masallaci tana al'ada wannan malamai sun ittifaki akan haramcinsa wannan haramun ne Allah ya sa mu kiyaye sai hukunci na shida shine aljima' shine saduwa wannan kuma dukan malamai bisa ga nasoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ittifaki cewa mace mai al'ada saduwa gare ta mijinta sai da ita wannan haramun ne Allah subhanahu wata'ala ya haramta kamar yadda muka karanta a aya a satin da ya gabata da Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatuhurna kar ku kusance su kusanta ta saduwa har sai sun yi tsarki kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulli shay'in illa nikah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da mace take al'ada za ku yi komai da ita banda saduwa sabanin yadda jahiliya suke in mace tana al'ada akan dauke ta ne a kai ta jeji a je a ajiye ta a zuzzuba mata ganye akan hanya daga inda aka ajiye ta zuwa gida don ta gane hanya daga in wani ya zo sai ya tura ganyen ya maida shi ta can kwanan ita kun ta zo sai ta bi wancan kwanan daga sai ta bace a neme ta a rasa to musulunci da ya zo sai ya haramta wannan al'adar aka sanya mace in tana al'ada duk abin da take yake da alaka da ita aka haramta abinci ba za a ci da ita ba kwanan da ta ci abinci ba za a yi amfani da shi ba abin da ta yi amfani da shi wajen shan wani abu ba za a yi amfani da shi ba komai nata sai dai wasu masu kokari shiri za su dauke ta su ajiye ta a zo don kofar gida idan ta gama al'ada ta dawo cikin gida. Wayanda kuma suka fa haka ke kashewar zuciya sai suka yi ta jeji. Ga macizai, ga kunamai, ga menene duk wannan idan sun cije ta ma oho ita ta jiyo wajen. To musulunci sai ya zo sai ya ce duk abin da ake da mace za a yi da ita amma banda saduwa. Musulunci sai ya haramta haka. Kamar yadda Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya ce man fa'ala zalika faqad ata kabira, duk wanda ya aikata haka ya sadu da mace tana al'ada to ya aikata babban laifi, ya aikata laifi mai girma min kaba'irud dhunub. Wasu daga cikin malamai Imam Nawawi Allah ya masa rahama ya ce man istahalla wa ba'al ha'ir hukima bi kufrihi, duk wanda ya ce ya halatta a sadu da mai al'ada to hukuncin sa shine ya zama kafiri. Akwai bambanci tsakanin wancan na farkon, shi ya aikata ne bai ce ya halatta ba, ya san haramun yayi to yayi babban laifi. Amma in yace ya halatta to ya karyata ayoyin Qur'ani kenan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wannan kuma ya zama haramun. Daka duk abinda namiji zai da mace kamar abin da ya shafi ya rungume ta ko ya sumbance ta ko wani abu makamancin haka, matukar ba zai kai zuwa ga a saduwa da ita ba, to wannan ya halatta a gare shi. Kamar yadda Nana Aisha Allah ya kara mata yadda take fadi, zamu ji a hadisi na gaba, hadisi na 7, yana cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuruni fa attazira fa yubashiruni wa ana ha'il. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umalce ni in sa kunzugu, in sa zani, in rufe gabana, sai ya rungume ni, ya sumbance ni a lokacin da nake al'ada, kamar yadda yazo hadisin Imam al-Bukhari da Muslim. Daka saduwa lokacin da mace take al'ada wannan haramun ne mutlaqan. Sannan hukunci na 7 shine at-talaq, saki. Haramun ne ga mace mijinta ya sake ta a lokacin da take al'ada. Mijinta ba zai sake ta ba a lokacin da take al'ada. Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai daraja, da kai da al'umarka, idza tallaqtumun nisa, in kun tashi sakan mata, to fa talliquhunna li'iddatihinna, ku sake su a lokacin da suke al'ada, suke cikin idda, a lokacin da suke cikin kirge idda na tsarki na wanda ba a sadu da su ba a ciki, shine li'iddatihin, sun gama al'ada ta yi tsarki ba a sadu da ita ba, to a lokacin ake sakinta. Allah ya ce wa ahsul idda, a kuma kiyaye kirgen da kyau. Daka sai zama wannan haramun ne ga namiji ya saki matansa a lokacin da take cikin jinin al'ada, ya zama haramun ne a gare shi har sai in ta yi tsarki a wannan tsarkin da bai sadu da ita ba, to a wannan lokacin sai ya sake ta, in ya ga cewa zai sake ta, kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa ya saki matarsa tana al'ada, Umar dan Khattab ya je ya fada man manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya fusata sai ya ce da shi murhu fal yuraji'ha, ka je ka ce da shi ya maida ta, thumma yumsikha hatta tatuhur, sai ya rike ta har sai ta yi tsarki, thumma tahidu, sannan ta saki al'ada, thumma tatuhur, sai ta yi tsarki, thumma in sha'a amsaka ba'd wa in sha'a talaqa qabla an yamas, in ya ga dama ya sake ta, in ya ga dama ya rike ta, in ya so ya sake ta kafin ya sadu da ita. Fatilkal iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa, yace wannan ita ce iddan da Allah ya umarni a dinga a saken mata, a saki mata a ciki. Da haka Malam Usaimin yace in mutun ya saki matarsa lokacin take al'ada to yayi babban zunubi, kuma wajibi ne akan sa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kuma dawo da wannan matar, saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama murhu falyuraji'ha, Annabi da yace ka je ka gaya masa ya dawo da ita. Daka duk wanda ya aikata haka yayi babban laifi. To amma sai malamai suka ce akwai hali guda uku da ake istisna'in su, ake togace su game da haramcin sakin mace a lokacin take al'ada. Na farko shine in ya zama sakin qabla an yakhlu biha, kafin ya tara da ita, ya aure ta bai sadu da ita ba sai tana al'ada sai ya sake ta, to wannan malamai suka ce babu laifi akai, saboda dama ana ce a sake ta ne akan tsarki da ba a sadu da ita ba, saboda idda ya fita da kyau. to ita kuma matar da aka sake ta kafin a kwanta da ita babu idda akan ta kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhal ladina amanu idza nikahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddati ta'taddunaha Allah ya ce ya ku masu imani idan kun aure mata sai kuka sake su gabanin ku tara da su to ba ku da wata idda akan su tana da daman da an sake ta ta ƙara aure a wannan lokacin da aka yi sai malamai suka ce to anan koda ya sake ta tana al'ada wannan babu laifi akan shi sannan na biyu in ya zama al'adan ya zo ne fi halil hamli a lokacin da take da ciki lokacin tana da ciki kamar yadda mun yi bayani a baya cewa mafiya yawa mata in suna da ciki ba sa al'ada illa nadir sai ɗan kadan to sai ya zama dama mace mai ciki ita iddanta in an sake ta ba da al'ada ake aunawa ba ana auna shi ne da me da ciki da haihuwa in ta haihu ta gama al'ada in an sake ta yanzu ta haihu yanzu shikenan ta gama idda in an sake ta bata haihu ba sai bayan shekara 1 ko shekara 2 har yanzu tana cikin idda bata gama ba da haka sai suka ce to anan babu laifi akan shi koda ya sake ta a lokacin da take cikin jinin al'ada sannan na uku shine in ya zama in idza kana talaqu ala iwad in ya zama saki ne na musayi misali ya zama an sama rigima tsakanin mata da mijinta sai ta ga cewa tana so ya sake ta ita take so ya sake ta yanzu za a yi abinda a imra'atu matan Thabit bin Qais ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da shi ma atibu alaihi fi khuluqin wala dinin tace in dai dabi'a ce da kuma addini to bazan zalgi Thabit bin Qais ba yana da dabi'u masu kyau yana da addini sosai walakinni akrahu al-kufra fil islam sai dai ina kyamun butulci a cikin musulunci abin da yake min na kyautatawa bana son shi in na ci gaba da zama da shi zan masa butulci dan haka ina so a raba auren annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ataruddin alaihi haqiqatahu zaki maida masa gonan shi da ya baki a matsayin sadaki tace eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi iqbalil haqiqata wa talliqaha talliqa karbi gonarka sai kuma ka sake ta saki daya to anan sai malamai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye ta cewa shin kina al'ada ko kina cikin tsarki ba dan haka sai ya ce karbi gonarka ka sake ta saki daya to sai ya nuna kenan ashe in ya zama saki ne na musayi zaki dawo masa da sadakin da ya baki zai sake ki to a wannan ba a duba ko tana al'ada ko bata al'ada to wannan shine abinda malamai suka tafi akai kamar yadda a manya-manyan malamai suka ambata kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama ya ambata cewa a idan mace tana da waɗannan halaye guda uku tana cikin wannan yanayi guda uku to babu laifi akan mijinta koda ya sake ta tana cikin al'ada sannan a i'tibaru iddati talaqi bihi ay al-hayd yadda ake i'tibarin idda na saki da shi jinin al'ada idan namiji ya saki matarsa bayan ya sadu da ita to wajibi ne akan ta za ta yi al'ada na tsawon jini uku wannan shine al'adanta thalathu haydin kamila za ta yi al'ada na tsawon jini uku in tana al'ada din kenan in bata al'ada kuma kamar yadda Allah ya ambata ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in iltabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wayanda sun riga sun gama al'ada da waɗanda ba su fara al'ada ba in an sake su ko wani abu makamancin haka to iddan su shine za su yi idda ne na tsawon wata uku in tana al'ada za ta yi jini uku in tana da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna har sai ta haihu idan kuma bata al'ada ko bata fara ba ko kuma ta tsufa tsufan da hatta wato ya isna min al-mahid ta riga ta ɗebe tsammani ma daga zuwan al'ada to a wannan lokacin sai ta kirga wata uku idan ta gama wata uku shikenan tayi jininta tayi gama iddanta amma in ba haka ba ko in tana al'ada to za ta yi itibarin jini guda uku shine iddanta kamar yadda Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su za su yi makansu jinkiri ba za su je su yi aure ba har sai in sun ga jini uku ya zo musu tayi na daya tayi tsarki tayi na biyu tayi tsarki tayi na uku tayi tsarki to anan sai malamai suka ce game da abin da ya shafi hukuncin saki yana hannun namiji ne so duk abin da ya fadi akan abin da ya shafi saki shi ake aiki da shi in mace ta ce mijinta ya sake ta shi kuma sai ce wallahi bai sake ta ba shi ba su yi maganin saki da shi ba to saki dama shine aula akan abin da ya shafi saki to alqaulu qauluhu sai a je maganar sa in ya zo shi yana lissafin cewa ya kamata a ce bata gama idda ba sai ta ce ta gama idda to ba za a yi aiki da maganar sa ba saboda idda ita ce take yin idda shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir baya halatta a gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu in har sun imani da Allah da ranar karshe ma khalaqa Allahu fi arhamihinna wasu malamai sun tafi akan cewa shine jinin al'ada shine jinin idda kenan baya halatta su boye su canza shi bata gama ba ta ce ta gama ko ta gama ta ce bata gama ba wannan ya zama a tayi abinda Allah subhanahu wataala ya haramta to wannan haramun ne a gare ta da aka ta ana itibarin al'ada da jini idda da jini guda uku to wannan shine abin da ya shafi hukuncin mace wacce take al'ada sannan hukunci na karshe wanda zamu takaita akan sa shine wujubul ghusli wajibcin mace mai al'ada bayan ta gama duk wannan hukunce-hukuncen da muka ji gaba daya to wajibi ne akan ta kuma za ta yi tsarki za ta yi wanka bayan ta gama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin da muke kan shi hadisin Fatimatu bintu Abi Hubaysh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita idza aqbalat haidatuki fada'i salat wa idza adbarat faghsili anki dam thumma salli idan al'adan ki ta zagayo sai ki bar sallah in ta kare kuma sai ki wanke jinin kuma sai ki wanka sai ki sallah to wannan wajibi ne akan ta wanka kuma daga al'ada bai da bambanci tsakanin sa da sauran wanka na musulunci wankan janaba wankan juma'a wankan jinin haihuwa wankan shiga makka da sauran duk abin da ake yi na wanka in dai musulunci ne wanka ne na shari'a to abin da yake bambanta shi shine niyya abin da zai bambanta wannan wankan da wannan wankan shine niyya saboda haka za ta yi wanka irin na janaba kamar yadda yake a wankan janaba za ta fara wanke muhallin inda janaban ya fita da kuma duk inda janaban ya taba a jikinta to haka nan kuma ta zo wankan al'ada za ta fara wanke inda al'adar ta ke fita da kuma duk inda al'adar ta taba a jikinta sannan kuma sai ta yi wanka na janaba ko ta yi amfani da sifatul ijza ko sifatul kamal sifatul ijza shine sifa mai wadatarwa shine ta wanke ta kwara ruwa a jikinta gaba ɗaya bai ɗaya sannan kuma ta saba daibar wani ta kurkure bakinta ta shaƙa ruwa a hancinta shikenan wannan shine sifatul ijza sifatul kamal kuma shine wanda muka fi sanin sa wanda ake bin shi daki-daki mutum ya fara wanke al'aurarsa ya wanke barin jikinsa na dama zuwa ƙasa banda kafansa ya wanke barin jikinsa na hagu zuwa ƙasa banda kafa in ya gama ya matsa ya canza waje daga inda ya wanke sauran jikinsa ya wanke kafansa to wannan kuma duka malamai sun ittifaki hadisai sun tabbatar cewa duka waɗannan wanka guda biyu duka ana iya yin sallah da su a matsayin alula da haka duka sun zama sun zama tsarki a gare ta kenan sannan kuma tufafin da al'ada ta taba kamar yadda mun ji a hadisi wanda muka wuce shi a baya shine yace ta huttuhu thumma taqrusuhu bil ma wa tamdahu wa tusalli fihi za ta kankare shi in ya bushe kenan ta cuccuɗa wajen sannan kuma ta bayan ta kankare shi ta cuɗa shi sannan ta yayyafa mishi ruwa ko ta wanke shi sannan kuma sai ta yi sallah a cikin sa ko kuma ta yi amfani da hadisi wanda zamu zo kan sa a gaba hadisin Aisha wata mata ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da wankan janaba da kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ce mata abinda za ta yi shine khudhi firsatan min miskin a wata ruwayan khudhi firsatan mumassakatan fatadahhari biha ki je ki nemo audiga wanda aka sanya shi a cikin almiski sai ki tsarki da shi take tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa atatahharu biha ta yaya annabi yace mata tatahhari kije ki tsarki da shi ta saki tambaya tace kaifa atatahharu biha ta yaya annabi sai yace mata subhanallah tatahhari biha tsarki ya tabbata ga Allah kije ki tsarki da shi Aisha sai tace fajitazabtuha ilayya sai na jawo ta zuwa gare ni saboda kunya dake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita sai Aisha ta jawo ta tana gani ita mace za ta iya yi mata bayani sai tace da ita tattabi asarar dam duk inda jinin ya taba sai ki bi ki wanke shi ki goge shi da wannan auduga wanda yake dauke da almiski a cikin sa to wannan shine abin da ya shafi abin da yake da alaka da al'ada da kuma abin da ya kamata mu sani in mun hada da bayanan da muka yi a satin da ya gabata da wancan satin da yake kafin shi da kuma wanda muka yi a wannan zamu ga cewa ya fitar mana da a gamsasshen bayani akan duk abin da yake da alaka da al'ada kuma na tabbatar cewa insha Allah duk wani abin da yake mai daurewa da mai rikitarwa mun riga mun yi bayani sa tun a satin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya sa albarkacin abin da muka ambata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu insha Allah ta'ala za mu saurari jawabi daga bakin malam da ya kawo mana ziyara Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mana rayuwa albarka Allah ya ƙara aminci a cikin rayuwa Allah madaukakin sarki ya biya bukatu na alkhairi Allah ya mana albarka baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساك مصدع الخير وما الله يساك مخدع الخير بيكي بيانا بسو شافين با ونغاقين دا إيماني جتياي saboda ku yi shafan kayan wannan matsalar ta haila duk mata da ta yi sake ba ta san kansa ba za ta yi ta ibadu ba sa karbuwa kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da ka'idan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar shi ke halittar abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama cikin waɗanda ya halitta da ke ɓantattun hukunci yadda hadisin ya tabbata na ummuna Aisha din Allah ya ƙara mata yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata abin nan haila ce ta zo ta ce mata eh ya ce mata kaza da kaza wannan abu ne da Allah ya rubuta wa mata ƴaƴan nan na Hawwa'u cewa su yi wannan haila din wannan na daga cikin wato abin da ke ƙara fito da wato damuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ba zan ce damuwa ba kulawa ta musamman da Allah ta'ala ya ba ku mata da yake bance ku da wasu hukunce kuma ya saukar da aya su kutum da ke magana akan wannan hukuncin naku wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahunna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وصلنا النبي wannan abunan darasin da aka yi muku musamman akan haila yana da kyau yi kokari wajen samun sa ko wace ta sake komawa ta yi bitan sa dan wani lokaci idan aka yi darasi a gaban ka kakan yi saurin mantawa amma in ka koma ka sake bin sa a hankali to sai ka ga ka fahimci wasu abubuwa da watakila shedan yari ba ci tunaninka ka tsallake baka fahimce shi ba a lokacin ko baka ji shi ba a lokacin bin darasi ɗaya bayan ɗaya kan sa ka gane abubuwa da kyau abun nan don wani lokaci ko mai darasin ne wani sa'i sai ya koma ya saurara sannan sai ya gane wasu abubuwa da ya tsallake su ina iya tunawa man jafar Allah ya gafarta masa lokacin da yake tafsiri a nan garin can jiyadi a shi da malam Ahmad Ibrahim Suleiman ina tunanin cikin rubutun ayoyin da aka karanta ina sa tsammanin cikin amma ita sa'a ne ko na ziyarci ko hada ta wannan gurin ne to an karanta akwai gunda ayar da aka tsallake ba fassara ta ba malam Usman Giya dai lokacin dajin bai je ma jami'atul islamiyya ba sai ya rubuto yana ganin cewa akwai ayar da aka tsallake da yawa suka ce a ba tsallake ba shi kansa malam ya ce ko da kar da wani yana bacci ba mutsallake ba mutsallake guri bai ce wani mun tsallake to amma ko kwanan nan ina jin na sake bi sai na fahimci lallai shi malam Usman din yana da gaskiya Allah ya taimake mu Allah ya ƙara albarka shi kansa al'ummar nan bai san zan zo ba nan saboda tun da na fita da asubahi na je na yi wata yar muhazara a federal law course to na tafi gurin gidan yana ga kwa kuma wasu dattawa haka wanda aka jima ba a gaisa da su ba wanda mun saba tun lokacin ina sa gajeren wando ko na ɗan je ne ɗan kai musu ziyara haka je da sauransu suka ɗan bani da mami na ɗan tattaɓa to wanda ya san ya tsalle ko kawai daga baya na zo nan daga nan na san zan shiga gina hajjiya wasu da mustaziya rasuwansa insha Allah alkari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi haƙuri za ku yi da shi na da shi daidai tarewa ko ku ganewa da ku ya kuri haƙurin kenan goma saurayi zo haƙurin kenan kar ko daure masa gindi a na karshe tafsirinmu na wannan shekarar idan Allah ya sa muna rayu ba za mu jira Ramadana ta kama ba azumi ne ba a shan gaban Ramadana amma ana iya shan gaban Ramadana da sauran ayyuka in Allah ya sa muna rayu 25 ga wannan watan Sha'aban in Allah ya yarda za mu fara insha Allah 25 in Allah ya yarda saboda haka in an zo nan za mu fara zuwa saboda mu fara a nan gurin daga nan kuma sai mu ga yadda za a shirya can gurin zuwa washe gari insha Allah da ku kiyaye ranar 25 kuma za mu fara karfe 9 daidai in Allah ya yarda